يا الله يا الله نهوكا الله نكينا نروكا باروكيكا تهتو هويبا كودا مها تنبيا نكيدا kuja maha tambaya ni kela
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau ya rage saura kwana 9 a gudanar da zaben shugaban kasa da na yan majalisin tarayya Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnati da na majalisin jihohi duk da yake yunkurin mata da dama da suka nemi tsayawa takara game da cikas a lokacin zabukan tsaye da yan takara kalilan da suka haye wannan matakin na ganin idan aka zabe su za su iya kai iyawa domin ganin sun shawo kan waɗansu daga cikin matsaloli da suka addabi iyali wakili Musani Shaibu Malumfashi ya samu zantawa da mata biyu daga cikin matan da suka tsaya takarar majalisin dokoki a jihohin Katsina da kuma Zamfara Hawalawal Ergata dake takara a jihar Katsina ta bayyana abin da yasa ta tsaya takara da kuma kalubale da take fuskanta
a gaskiya zan iya cewa abin da yasa na shiga cikin wannan tafiya ta takarar siyasa abu ɗaya ne zuwa biyu ganin yadda ake barin mu mata baya kullaye ne mun san cewa mata suke zabe amma sai a gama a tashi abu ma haka nan shi yasa abin ne kullun yake damuna kuma ganin yadda rayuwar mu mata take komawa yau da kullun shi yasa nace ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa
to kila ba ki rasa abubuwan da kike san in kin je ki gabatar kamar me da me wanda suka dama al'umma
to ka san masu iya magana sun ce ciwon mace sai mace
na'am
to ina da abubuwa biyu zuwa uku wanda nake so in ci musu in Allah ya kai ni ga nasara musamman na ɗaya dai tattalin arziki ga hannun ƴaƴa mata ga hannun mace ya zamu taimaki mace ko ya zamu taimaki iyayen mu mata domin samu musu da abin yi da su ke dogaro da kansu ko jawara ko wanda take da aure zamu ga mata suna shiga cikin wani hali na kakalikayi a cikin gidajensu da kuma sauran wurare an ban mace da hidima ƴaƴa da dai sauran al'amuran rayuwa sannan na biyu ƴaƴan mu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu na rayuwa yau da kullum sai ƴaƴan mu matasa wanda an sake su an basu sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'a yau ba ta gobe
shi
ne in banga siyasa da dai sauransu sai matan mu kuma wanda suke a sansanin ƴan gudun hijirar nan za ka ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to ita mace a kullun daraja gare ta kuma ita mace kullun nema ake a killace ta to wannan abubuwa su nake so Allah ya kai ni ga wannan in cimma burina in taimaka mai na mata a cikin harkar rayuwar mu
to Komrad Shafa'atu ke kuma nake nake dalilin na shiga harkar siyasa
to dalilin da yasa na hito takara ga lokacin saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai da sosai za su tsaya su taka rawa 100% su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi zai canza musu al'amuran yau da kullun na harkokin da suka shafi rayuwarsu to kuma sai a zo da an ci sai a samu akasin hakanan an sha gwadawa an sha gwadawa duk dai har yanzu haka ba ta cimma ruwa ba gaskiya to shi yasa kawai na yanke shawara cewa mu mata ya kamata mu ma mu san ciwon kanmu mu ma za mu iya kuma za mu ba da gudunmawa tunda har za mu iya doka mu ba wani mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu kanmu rawa domin mu ma mu hissar da ƴan uwan mu cikin halin haula'i da suke ciki
to da matsaloli kika fuskanta ganin cewa nan wannan yanki na ku jihar Zamfara akwai maganan cewa kila ko mace ba ta ko iso gabanci ko ko abin da ana dan kina-kinan shigan mace siyasa harkar siyasa
to alhamdulillah akwai huskar abin ga kalubale kala-kala da ake fuskanta gaskiya na dai a matsayina na mace a matsayina na Bahausa a matsayina na mata aure matsayina na mace musulma to wannan duk ana kallon shi kuma kowanne ana mishi wani kallo a matsayina na mace Bahausa suna ganin mace Bahausa bai kamata ta hito ta ce za ta bi duk kujera ba amma su suna ganin ya kamata ta hito ta je hukura To abba kuma wanda kuma sauyi ne, lokaci ne kuma Allah ke kawo wannan zamani. An kai lokacin da mace ba Hausa ma bai ma kamata a ce ta fito ba ma ta nuna cewa ga wanda ta faso a matsayin siyasa can inda an kai. Amma zamani ya zo tana nuna ga wanda ta faso. Zamani ya zo za ka fito ta anshe ƙwari'a don ka zaɓi wanda ka kaso. Zamani ya zo sai a samu mata a nuna musu cewa kamata ku mara mu wane baya, saboda in ya kai da gaci kuma ku samu abin da za ku samu. Duk zamani ne. To sai na ga wanga zamani ya kamata a ce su mata su fito su shiga dumu-dumu a dama cewa.
Na'am.
Wanda su ma su samu idan su samu su ceto 'yan uwansu mata.
Na'am. Ba an dan fuskanci wani matsala dangane da cewa irin batun nan na siyasa sai da kuɗi, in baka da kuɗi to ku mata kuna da dan rauni ta wannan fuska. Honorable Hawa Eggata, ba sani ba kin fuskanci wannan?
To ya gwalgwado je zan ce ina fuskanta, domin ina ganin ita siyasa duk inda take ba a nan katsina kadai ba. Duk inda aka ce maganin siyasa to magana ce ta kuɗi. Ko ba gaskiya ba. Kuma duk dai da ka tara mutum daya biyu ko yaya akwai dan hasaki da zaka yi mutum. In aka zo maganar fita campaign, akwai karancin abubuwan da muke da bukatar su. Misali dole kuɗi ne sayan irin motoci, posters da dai sauransu, magana ce ta kuɗi. To dole ne siyasa sai da kuɗi. Ko yaya take yake da shi.
To yanzu ya za a ce a cikin wannan dan mawuyacin hali gashi muna gab da zaɓe.
To, ku dai muna kira ga mutane, 'yan uwa da abokan arziki, ba mu da abin da za mu ce ko ba mu da kuɗin da za mu bada. Ni ba wani ƙarfi gare ni ba da zan ce zan iya fita yau in yi abin da wasu ke yi ko ba hali ba. Saboda haka nake kira ga mutane, ba maganar kuɗi muke ba. Siyasa yanzu ba wai sai da kuɗi ba, amma cancanta za mu duba da kuma yadda halin rayuwar nan da muke ciki yanzu. In Allah ya da muka kai ga nasara, za mu ba da gudunmawa 100% domin ci gaban jihar Katsina.
Kamar Shafa'atu Labo, harkar siyasa sai da kuɗi. Shin kun kin fuskanci wannan kalubale din?
Gaskiya kam, har yanzu wayewar mu ba ta yi wannan ba. Na ce duk da mun fara, ka san da mu kamar yadda nake maka komai zamani ne, da sai an ba ma mutum kuɗi yayi jam'iyya ko kuma yayi mutum. Amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su, wasu dai abinda suka so almuhim canji a canza musu daga wani lagon da suke huskanta, matsalolin da suke huskanta. To gaskiya mun dan fara tun da ni da mai aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata. Ina da NGOs ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa za jam'iyya ko kuma siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yinta ba. Talaka ma da aka zo ana da ɗaukar ashiya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an ba shi kuɗi. Waɗannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake yi so da suwa, don ba so da baki an riga an tsaye su. Amma ka yi cancanta, sannan kuma ka yi mutum mai mahimmanci wanda zai hito ya san ciwonka. To mun fuskanci wa'annan saboda ba mu da kuɗi, bari mu hita. Mun hito ne kawai don ɗaya kawai mu nuna mu mata cewa za mu iya, kuma sannan in sun ba mu goyon bayan insha Allahu za mu samu abin da ake so. Za a canza rayuwa ɗiyanmu da ke yawo irin wannan. Za mu samu musu inda za su samu, don kowace mace tana jin haushi, tana jin baƙin ciki a ce ɗan diga ɗiyanan sun ɗauki adduna. Sun zama 'yan bangar siyasa. Kowace mace tana jin haushin yaro ga yana bara da titi yana da abin da zai ci.
To madalla, nan kuma za mu sallama da Hawa Lawal Ergata, 'yar takarar majalisar dokoki a jihar Katsina, da kuma Sa'afatu Labo mai takara a jihar Zamfara. Sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kan tattaunawar da muka yi da masu ruwa da tsaki akan rawar da mata za su iya takawa domin ganin kalilan da suka lashe zaben tsaye da 'yan takara sun kai ga nasara. Yanzu a madadin Hawalawal Ergata da Sa'afatu Labo da suka bakunci shirin namu da kuma wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi da ya mana hira da su alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.